Yau insha Allah za mu buɗe tafsir a wannan masallaci namu Masjidur Rahman, kuma mun yi sa'a Allah ya kaddari babban malaminmu Sheikh Musa Yusuf Asadi suna shi ne zai zo wannan watan bai mara tafsiri insha Allah daga yanzu har zuwa lokacin da Allah zai kaddara za a buɗe tafsiri. Don haka muna wa malam barka da zuwa a madadin kwamitin masallaci, mutanen anguwa, ma'aikatan masallaci, kowa da kowa, da kuma shi chairman na wannan masallaci din wato distribution da shi rubu Umar, muna wa malam da tawakkalsa barka da zuwa garin Jos, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan da za a gabatar Allah ya sa a mizani. Ibadan da ake gabatarwa da wannan ka fara yau da wannan za mu yi na gaba na azumi, Allah muna roƙon ka karɓa mana matsaloli da muke fama da su a ƙasar nan wanda ba sai na bayyana ba kowa ya sani, muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙi su. Tafsiri da malam zai gabata kuma muna roƙon Allah ya sa shi a kai ya dora shi a kan daidai, Allah ya hana shi kuskure. Malam ya taho da tawakkalsa kamar yadda ya saba a kowane shekara, ina ga in ba manta ba shekara da ya wuce kamar malam sau sauyi ko kusa fara. Wannan shekara Allah ya azurta mu da zuwa malam garin Jos. Don haka muna godiya sosai kuma na tabbata za mu samu fa'ida ba kaɗan ba. Yadda muka fara wannan tafsir insha Allah kowane rana bayan la'asar za a yi wannan tafsiri zuwa ƙarfe daga bayan la'asar zuwa ƙarfe 5:30 insha Allah. Kuma akwai tsari da aka yi na insha Allah za a yi tafsir na safe wato da ake kira tafsirin mata. Sai dai nake ganin lokacin ne ka nake ganin kamar ƙarfe 9 ko ƙarfe 10 ko nawa ne fara. Ƙarfe 9 zuwa 10 kullum insha Allah. Da wannan muke kira wayar da suke kusa mabauta da sauransu a yi ƙoƙari a amfana da wannan tafsiri da za a yi za a gabatar da shi na mata. Don haka Allah ya ɗora mu akan dare. Ba zan tsawaita bayanai na ba domin shi malam shi ne zai zo ya buɗe. Wannan kujera babban kujera da na zauna ɗani da ke yi. Ni na tabbata wannan ba kujera na ba ne. Amma dai alfarma na ke ci. Don haka zan kira malam ba tare da ɓata lokaci ba ya zo ya karɓi dama huruminsa ne ya karɓi kujeransa mu ji bayanansa na buɗewa. Sannan in ya yi wuru za a fara tafsiri yau ne ko kuma sai gobe wallahu a'lam. Amma wannan hukumin malam ne da tawagarsa. Kamin na tashi zan gabatar da wayan jama'a ya taho da su. Akwai babban alaran wasa kan wannan lauro suna alaran Muhammad Abu na maka barka da zuwa. Akwai Alhaji Usman Malam Usman Shanoro gashi nan da fararen kaya hajjinsa ne kuma ɓangaren bidiya da sauransu. Saka tare kuma na tafiyar malam gaba ɗaya. Ya fi sarwa. Bayan shi Usman akwai Malam Aliyu gashi nan yana kokarin har da abubuwa shi ne ɓangaren bidiya. Wannan Allah ya da za a ci gaba da fahimtar su gaba ɗaya. Bayana za mu ga wani da court. Muna kiransa Malam Ali Sokoto babban director ne kuma yana ɗaukan ɗawainiyar kula da malam.
Ba sai na
tsawaitawa ya kamata an gane wannan. Sai kuma sunansa Aliyu Muhammad Sokoto amma muna kiransa Ali Sokoto. Don haka shi ne a kullum yake kusa da malam. Ko da in ta kwana amma ba ma fata. albarkatun mana wanda ganin zare ka sa gashi dare to Allah ne ya kiyaye ba ki rana don haka muna muku barka da zuwa ga ma'aikatan masallacin na fanni wajen balabai ladanai da sunan babban limamin mu Sheikh Rauf Rahman Allah ya kaddare shi zai je Abuja ya yi sabana don haka muna roƙon Allah ya dora shi kan daidai Allah ba shi gagarumin da kasara ba mu san kila sai karshen watan zai dawo ko kuma zai dawo wannan ziyara kafin Allah ya kaddara kan wannan ma'ana amma dai ya bar masallaci a hannun mutane da gaba to wanda kuma duk mun amince da su ga wata muna da tsaron fata Allah ya saka muku da alkai mu ba kullum muke nan magana ni mai magana da Salim Musa Umar ne sakataren masallacin nan amma yawanci ba na ko kaga idan ka tafi ka ce wallahi sai kana nan ne za a yi aku to akwai yara ya kamata in baka nan aikin da kake a samu wanda zai iya yi wannan shine shugabanci don haka duk abin da ya dace a yi muna nan ba ma dan ana shawara tare domin a kudu tare a fira tare wannan aiki muna yi ne muna roƙon Allah ya saurara a fira ne ba muna yi ne don mu samu da yawa inda za mu yi don mu samu da mun san inda za mu yi mu samu da yawa za mu samu wannan aiki muna yi domin Allah Allah ya karba mana don haka akramakallahu zan ga yato ka zo ka ki kuje ranka da mana ne assalamu alaikum wa rahmatullah
الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد الرسول هو رحمة للعالمين إذا تدوخ الفضلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يخطي لمن سل الصواب جزيلا أما بعد إنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما يجد قبات وعقبات إنقوا تسلم موسى عمر الله يتري شي يتري مسا إيمانا سلم تنجنسا cewa yau muna ɗaya ne ga watan Ramadan hijira ta babba dan babba farin da kada annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 da ainihin wato 7 wanda shi daidai da 18 ga watan 2 wato shekara ta 2026 a wannan masallaci wanda aka sa masa suna Masjidur Rahama wanda kuma ga mu a watan Rahama muna roƙon Allah ta'ala yayi mana rahama wannan ita ce rana ta farko a wannan gari da muka zo don bude wannan wato tafsiri da za mu fara muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mun Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bari a abubuwa nake so in gabatar kamar haka abu na farko wato shekarun da muka dauka muna tafsiri da alaramma tun a jihar Kaduna muka bar Kaduna muka tafi Sokoto daga Sokoto muka dawo Zamfara Kaduna ita ce farko Corona ko daga Sokoto muka sake dawowa Kaduna saboda ishu don corona sannan muka sake komawa Zamfara wanda ko a Zamfara kadai mun yi shekara hudu a wajen sabon da nake so in ja hankalin mutane akan shiga ba ta farko kun ga yanzu yau aka fara lissafi aka ce daya ga wata kamar yadda yau za a gabatar a bude daya ga wata haka kuma za ku ji rana ta zo ana magana za a rufe tafsirin da shekarun da muka fara a Kaduna muka bari muka bi Sokoto ishu din corona ya taso muka sake dawowa Kaduna muka zauna muka sake komawa Zamfara da ma a Jos yau za a bude idan an bude a Jos za a ce ta kuma ranar rufewa in yayi nuni akan wani abu da mutumin da yake mai hankali ya kamata ya fahimci cewa wani abu ne na kwanakin rayuwarsa yake tafiya dan haka ya zamanto a tsarin bukukuwa da za ku ga wasu na yi mutum ya kai shekara kaza ya ce wai za a taro wai zai yi volunteer ko menene babbi ko wace tsiya ba wani mai hankali da zai je shiru buhun shinkafa su cinye aji a gidansa a cinye ɗaya ya zo ya taru a yi bikin cewa ya cinye buhun shinkafa ɗaya a sake cinye na biyu ya sake kiran mutane ce to a zo a siya shi murnar ya sake cinye buhun shinkafa ɗaya yayin da ka kai shekara 55 tun buhun shinkafa 60 kaji da an cinye na 55 sannan a sake tara mutane a ce a zo a cewa na murna ya cinye buhun shinkafa na 55 saura kwaya biyar in kana da hankali ka san kana cikin matsala amma lissafi da mutane ba sa yi wa rayuwa sai ya zamanto sai ga mutum rayuwar tana tafiya tana karewa kuma lokacin wani yake kiran mutane a tsaya shi murna cewa rayuwar tana karewa sannan ba tare da yi masa lissafi ba da ta tafi shin ya lissafa wani aiki ya yi a ciki mai kyau wanne ne mara kyau sannan wanne ne ya fi yawa wanne ne ma yake da tabbas aikin in yayi Allah ya karba wanne ne ba a karba ba duka ba a yin wannan lissafi da aka za mu ga a ƙarƙashin wannan tsarin Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari Allah yake a cikin halittar sammai da ƙasai da yadda dare da wuni suke sassafa sai yace da ayatin akwai abun lura amma li kulli alba da mai hankali shi ke gane cewa wani abu sai ya faru wannan ranar da kaga tana zuwa ta tafi dare ya zo ya tafi kar ka dauka a banza su haka Allah ya sanya tsani su ta faɗa haka da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul qasas ya ce manzon Allah ya faɗa cewa kul ara'aytu Allah ya ce kai annabi baka gani ba in ja'alallahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah inda Allah zai mai da kwanakin duniya su zaman te dare su tsir ko da yaushe har tashin alkiyama Allah madaukakin sarki shi ce man ilahu billahi yatikum bidiya wani wannan Allah kuke da shi da zai zo muku da ranar da za ku gane gari ya waye yanzu magariba ta yi kana jin rana ta fadi a je a sha ruwa ko kuma dare yayi kana jin gari ya waye kaga an ci gaba da dare Allah ya tambaya cewa man ilahu ghayrullahi ya'tikum bidya wani wannan Allah kuke da shi wanda zai kawo muku hasken da za ku gane cewa gari ya waye sai ya ce afala tasma'un me yasa mutane ba sa jin abin da ake faɗa musu bi na karba su yi aiki da shi sannan aka sun haka ya ce kul ara'aytu in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya ajikum bi laylin tasrun fihi aka cin haka yanzu da magariba za ta yi lokacin da rana ya kamata ta fadi ana jiran ta fadi sai a ga rana sati daya rana wata daya rana shekara daya rana Allah ya ce man ilahun ghayru Allah ya ajikum bi laylin tasrun fihi wani wannan Allah ake da shi da zai muku zo muku da daren da kuke samun natsuwa a ciki kaga babu Allah sai ya ce to afala tubsirun sai ya ce bumin rahmatin daga cikin tausayin Allah da cin kansa ne sai ya zaman to ja'ala lakumul layla Allah sai ya dauko dare sai ya samu sannan wannan har sai ya dauko ni sai ya samu kaman an tambaye Allah me daga cikin hikimar ka na sanya dare da rana Allah sai ya ce me taskuru fi saboda daren a ciki ne kuke samun natsuwa kaje ka binciki likitoci za su faɗa maka duk baccin da dan adam zai yi a rana to bai kai baccin dare kima ba shi yasa da yawan mutane da suke samun matsaloli a jikin su aka saba suke asali dare Allah ya yi shi ne wajen hutu gaba wanda haka Allah ya ce wa ja'alna nawmakum subata wani bacci aka fi nufi baccin dare sannan wa ja'alna nahara ma'asha shine wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara kaman an tambaye Allah ne taskuru fi sau nawa za ka fita ka je ka yi aiki ka shiga can ka fada can ka haura can ka dawo da gajiya da ka kwanta kana tashi za ka nemi gajiyar ka rasa a jikinka sai can ka inda za a tambaye ka ya ake gajiyar bayan ka tashi babu ita ba za ka iya bayani ba da haka shi yasa Allah sai ya ce li taskunu fihi daren kuma kenan wannan kuma Allah sai ya ce wa li tabtahu min fadlihi dan idan gari ya waye kowa ya tashi ya je nemo falalar Allah wala allakum tashkuruna sannan idan kun nemo falalar Allah gode masa ta hanyar wannan abin da Allah ya hukunta sarki ya muku da haka shi yasa wani gurin Allah ya ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'a Allah shi ya sanya hasken rana yana da zafi wal qamara nuran ya sanya hasken wata ba shi da zafi sai ya ce li ta'lamu wa qaddarahu manazila Allah ya sanya wata yana da masaukai guda ɗaya har guda 12 a shekara sai ya ce li ta'lamu adada sinina wal hisab dan ku san lissafi da kididdiga na shekaru da haka daga wata za ku fara sai a samu watanni sannan daga shekara ake farawa sai a samu shekaru duk wanda za ka lissafa maka shekarunsa a nan gurin za ka ga daga wannan matakin ya fara Allah shi yasa sai ya ce to ma khalaqallahu dhalika illa bihaq Allah bai halicci wannan tsarin ba sai dan gaskiya shi yasa yace yufassilu al-ayat Allah yana bayanin ayoyi daki daki da qaumin ya'lamun amma ga mutanen da suka san Allah da dalilin da yasa Allah ke gudanar da wannan tsarin haka da haka sai yace inna tilafil layl a cikin saba wa dare wannan hari da wuri yanzu ana rana daga ta tafi in an jima dare yazo ya sake tafiya rana ta zo sannan wuni ya tsara zuwa Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi sai yace la ayatin liqaumin yattaqu wallahi akwai abun lura amma ga mutane wanda yake suna jin tsoron Allah don haka jan hankalin da nake wa mutane ban san wani lokaci ba da mutane suka shagaltu suka ninka kafa sai ka rinsi da Allah kaman an halicce su ne saboda duniya za su dawama a cikinta kaman yanzu ban san wani lokaci da mutane abin da za su ci ya fi kima a gurinsu ba sama da komai a rayuwarsu duk inda yanzu aka ce maka tafsiri za a yi ka je ka gani wanda inda cewa kai kayi alƙawarin za ka raba ma mutane shinkafa a daidai wannan lokacin in ka ga farin dango da mutane za su yi don shinkafa ya fi farin dango da za su yi don sauraron maganar Allah subhanahu wa ta'ala kawai rayuwar ta koma yadda ka san dabbobi yadda Allah ya faɗa cewa wallazina kafaru yatamattuna wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am dabbobi na gida su ci su sha tukunya ita ce makomarsu to haka yanzu muke wa jikin mutane mutum ya yadda ya ci ya sha rayuwar ta gyaru duk abin da zai faru a lahira ya tace bai faru ba wannan ru masu wallahu da haka ya zamanto wannan shi ne abu na farko to yadda ka ga yau ga shi an ce za a fara tafsiri ana nan sai ka ga an ce za a yi na rantsi da Allah wata rana haka za a dafa shafin rayuwar kowa shi yasa masu hankali suke faɗa cewa in ka kalli ranan nan kullun yadda take fitowa da yadda take faruwa bai fa gaza irin tsarin da Allah ya wadan adab yadda rayuwar shi zaka fara da yadda zaka kare ba Allah ta'ala ya faɗa mana cewa Allahu allazi khalaqakum min da'f Allah shi ya halice ku daga rauni a cikin mu nan akwai wanda ya isa ya masa wa Allah cewa matakin da ya zo duniya ba mataki bane na ba kana dugun mani duk yadda zaka ga wani amai abu anan yayin da yake an san ku shi waye yanzu shi da ai wa kaza to ya fake to matakin da bai wuce matinar da ake tufawa ba a cikin bango shine ba da aka mai da kai ka koma jini kwana 40 aka mai da kai ka koma mudda kwana 40 sai da kake to watanni a ciki sannan Allah yake summa nakurujukum tibla sannan mu fito da ku kuna jariri wannan duk ba ku wannan dalilin yasa idan kana da akuya a gidanka ko tinkiya ko saniya ita da Allah bai sa mata biyowa a irin wannan tsarin ba da yace Allahu allazi khalaqakum min da'fin Allah shi ya halice ku daga rauni shi yasa yau tinkiyarka ko akuyarka ko saniyarka ita sai ta haifi da a yau dan ya tashi ya ci gaba da ku amma matar ka bata isa ba ta haifi da yau a gidanka dan ya tashi ya ci gaba da tafiya dan tunda Allah yace za a ba wanda yace kar ya sa Allah ya haifi da yau dan ya tashi ya ci gaba da tafiya to ka kalli rana ka sanda za ta fito da safi tana da karfi ba ta da karfi ita ma cikin halin rauni take fitowa lokacin da karfe 10 ta yi karfin ta ba daidai yake da sanda ta fito da safa ba karfe 7 ko 6 da rabi idan aka kai karfe 10:12 karfin ta ba daidai yake da kamar karfe 10 ba in aka kai karfe 1 dan adam lokacin da yake shekara 10 karfin sa ba daidai yake da a ci ya kai shekara 15 ba 17 haka idan ta kai karfe 1 in ta aura wannan shine thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa bayan raunin ne sai Allah ya sa wa dan adam karfi kuma thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba bayan raunin kuma Allah sai ya sa wa dan adam rauni sannan sai kuma furfura ta tsira to yanzu da muke lissafin karfi biyar yanzu rana ta daga daga tsakiyar sama yanzu ta yi yamma za ta je ta fadi tsakanin mu da Allah yanzu rana a yanzu da ta yamma za ta je ta fada ko da tana da karfi a yanzu dan girman Allah karfin ta karuwa yake ko da kuwa yake to da ka kai shekara 50 ka haura ƙarya kake ko kai dan wace mata ne ka ce wai daga shekara 50 abin da ya kaso wai karfin ka karuwa yake yanzu karfi 6 na yi zai bayyana ga idan duniya kowa cewa kuma yanzu rana ta kunta da kuwa yake da ka kai shekara 60 dole da an ganta sai ta bayyana cewa karfin ka kai mara ruwa yake ke sa Allah ya ce ya khuluqu ma ya sha'u Allah yana halitta abin da yake dama wa huwa al-alimul qadir yadda kaga yanzu ranan nan ta fito da safi da rauni kai karfi yanzu tana yin rauni in an jima ce rauni a neme ta a rasa ta fadi to na rantsi da Allah da ni da kai bayan karfin rauni zai biyo ba yadda an jima za ta je ta fada a neme ta tarasa na rantsi da Allah haka Allah ya tsara wa rai ko haka za a neme ta kai ma a rasa sai abin da ya biyo baya wanda aka yi a wannan dan tsakanin na aiki in alkhairi alkhairi in kuma sharri kishiyarsa Allah madaukakin sarki ya tsare wannan shine jan hankali da zan yi a wannan ainihin wato gaba din a wannan gaban ne nake cewa tsawon dare da rana da yawa yanzu mutane ba su lura ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 1400 da suka gabata ba fa shi bane tsawon dare da rana awa 24 a yanzu saboda hikiman Allah ba za ta karba ba a lokacin da abun hawa da suke da shi mafi sauri a duniya shine doki a daga nan sai raƙumin ya biyo ba sai ta ba maganin ke ki koma shi ko mota ake ba sannan ka dauka cewa awa 24 irin taka ta wannan zamani ita ce awa 24 irin ta zamanin shi wallahi ba ita bace amma dai awa 24 ce manzo Allah ya faɗa a hadisin Anas dan Malik cewa la taqumu sa'atu al-qiyama ba za ta tsaya ba annabi yace hatta yataqaraba az-zaman har sai zamani ya matsa fitna annabi yace fa taqulu sanatu kash-shahr akwai lokacin da Allah zai matsa shekara tsawon ta siya kuma kaman wata ɗaya sannan wata ɗaya Allah zai matsa shi siya kuma kaman sati ɗaya sati ɗaya Allah zai matsa shi siya kuma kaman kwana ɗaya saboda me muna da wasa'il din da su a wancan lokacin ba su da shi da in mutum ya tashi daga Jos sai ta fuka duna a mota awa nawa zai a ƙasa awa nawa zai ai kaga ba ba maganar awa ake ba magana ce ta kwanaki kafin ya ci amma in ya tashi yanzu daga Jos zai ta fuka duna a mota awa nawa yake ya kai a da wanda ke Makka dan zaka aika mai sako baka da wata hanya fa sai dai ka tashi mutum ka tura shi ka jira sirrin da ya dawo amma yanzu ba cikin mintuna ba cikin sakonni wanda ke mafi nisan duniya kana tura mai sako yana ji yana dawo maka da amsa yana ganin ka kana ganin shi kuma sai kana tsammani sai a bar maka tsawon dare da rana ya zama daidai irin nasu to matsayi lokacin yanzu ba mutane da yawa ba su ɗauka cewa lokacin ba a yayin da suke samun taƙaddum na rayuwa irin waɗannan wasa'il ɗin masu sauri suna bayyana ba su kuma ɗankara ba cewa shi kuma lokacin fa matsi shi ake yi ba shi yasa da wanda ya sani in an ce maka an je aikin hajji wallahi sai ka manta ka yi ta harkokinka sai ka ji an ce ai aikin hajji ya sake dawo to yanzu da an yi ramadana ka jira ka gani yi za ka da an ce ya sake dawo saboda ana matsewa ana matse kwanakin ana matse shekaru saboda haka duk wanda Allah subhanahu wataala ya ara mai dama ya tashi ya amfani da ita shi yasa kasashen turai da duniya kaɗai suke so su gina babu ajandar lahira tattare da su da suka fahimci wannan ku kalli jiragen ƙasa da suke yanzu masu mugun sauri wani za ka ga inda zai je aiki ya dawo kullum ya kai kamar daga nan zuwa Legas an yi jirgin ƙasa mai mugun gudu saboda ba lokaci indomi wannan da aka fito da ita dala ba an fito da ita bane saboda ba lokaci amma baka gane ba saboda duniya fa za su gina amma suna ganin dole ai abincin da yanzu ko akan hanya in ka samu ruwan zafi ka sa zai ci kawai ka abin nan kai gaba saboda babu lokaci ba ta mu saboda masu so su gina duniya amma kai da kake so ka gina duniya da lahira baka gane ba lokaci ba babu abin da bai da kima a gurin ka kamar lokaci a da kowa ya sani a kowane gida idan za a dama fara gayar ake ɗaukowa shine dawo a sa a kwalya a ɗauko ludayi a dinga damawa a hankali sai ta nuna amma yanzu saboda ba lokaci sai dai a ɗauko gayan fara a jefa cikin blender a danna kiyar saboda ba lokaci ba ta mutane ba su gane cewa ba ta ba lokaci to wannan shine abin da ya kamata mutane su lura da shi su kuma ankara da shi Allah ya bamu ikon kiyaye waɗannan abubuwa wannan shine jan hankalin da zai kuma ku jira ku gani yadda muka fara ai za ku ga kamar gobe ne za ce an zo rufewa to ka kaddara in mun fara yau aka ce an zo rufewa gobe to wani bangare ne na rayuwa kuwa fa aka fantar wani abu ya ci sannan akwai abu guda uku yadda malamai suka ce akwai jiya akwai yau akwai gobe idan jiya ta tafi ba wani mahaluki da yake da iko in baka yi abin da ya kamata ba ka ci wai a dawo da ita kai sannan gobe ba wanda yake da tabbas a cikin ta dan ba wanda yake da tabbas zai je gobe me kake da shi yau to lokacin da din kawaye Allah subhanahu wa ta'ala ya ara maka dama na kai wani abu a yanzu to yanzu kake da tabbas a kanta jiya ta wuce baka da ikon dawo da ita gobe baka da tabbas sai yau to tsaya kai abin da ya dace a yau din dan goben ba a hannunka ba take ba a hannun mai duka take yadda ya ga dama subhanahu wa ta'ala haka yake ainihin wato yi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abu na gaba saboda lokaci magana ce mafi so mu aika sako na jaji da ta'aziyya zuwa ga ɗan uwa da abubuwa suka faru farko akwai gobara da aka yi a Kano tun na farko farko akwai dan uwa Alhaji Munzali da muke tare da shi mai mazan wannan su gobara ta fara tabawa a farko farko sannan kuma sai wannan babbar gobara ta biyo baya a matsayin jarrabawa ta biyo baya da haka Alhaji Munzali wanda suke da mazhab wannan ibtila'i dai faru muna roƙon Allah ya tashi a mizanin aiki kuma yake wa Allah kuma ya mai sabon arziki sannan kowa ya ga irin bala'i da ya faru a kasuwar Singapore nan na hasarar dukiyoyi da aka yi banda hasarar dukiyoyi da aka yi har da hasarar layuka da aka yi ma to yan kasuwar mu da wannan ibtila'i ya fada musu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su ikon cin jarabawa wanda suka rasu a ƙarƙashin wannan musibar da Allah ya jifo muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya jifansu ya musu rahama ya sa iya wa halak kenan wanda suke asibiti ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke hasarar dukiyoyi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bayyana musu da abin da shine mafi alkhairi da haka shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi kokari daukin da ya kaima wannan kasuwa na alƙawarin da aka ci yayi cewa zai ba su naira biliyan 5 wanda wannan naira biliyan 5 ko shakka ba mutanen da suka hasara in dai za a yi tsarin da ya kamata abun yana iya tabakuwa kuma al'umma na iya samun sauki to muna roƙon shugabanni a yi ƙoƙari a yi tsari a yi insafi a yi adalci yadda shi shugaban ƙasa ya bayar Allah ya sa kada a samu abinda Bahaushe ke cewa rijiya ta ba da ruwa goga ta hana su ji tsoron Allah a tausaya ma al'ummar da wannan matsalar ta faru mun san halin mu daban yake a Najeriya a daidai lokacin da wasu fa suka shiga wannan bala'i da daidai lokacin wani ke zuwa kuma dukiyar wani zai sa ta a irin wannan yanayi da daidai lokacin da wasu suka shiga wannan bala'i ana iya ba da haƙƙi a ce a ba su wani shi kuma lokacin ya samu inda shi kuma zai kira kansa ba da tsoron Allah yadda shugaban ƙasa ya kokari ya ba da gudunmawa ta naira biliyan 5 ga ƴan kasuwar da ibtila'in nan ya shafa to a yi kokari ya zamanto wanda duk wannan musibar ta shafa ya zamanto abin ya tafasu sannan sako na gaba muna mika sako na godiya da fatan alheri zuwa ga National Security Advisor shine Malik Hudba wajen kokarin da yake da fata ta tashi akan abin da ya shafi matsalar tsaro a ƙasar nan muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da masa jagoranci ya riko da hannunsa wato akwai wani abu mutane ku fahimci cewa wato ita addu'a ga shugabanni ta kirki ba wai zafi bane in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka ci wallahi wajibi yanzu da Allah waye a cikin ku zai shiga mota da direba kuma direban na rike da sitiyari idan ka ga alamar direban zai samu matsala addu'a za ka yi ka ce Allah ya sauke mu lafiya ko kallon direba za ka yi ka ce direba Allah ya gine ma albarka tsakanin ku da Allah ya dace da Allah kana cikin mota ta fahimci direban za a iya samun matsala dan Allah addu'a za ka yi ka ce Allah ya sauke mu lafiya ko kallon shi zaka ka ce to direba Allah ya kine maka albarka kaga mai hankali lafiyayi ana tafiya da direba yana rike da sikiyari ka san duk inda ya fada bala'in kuna tare ka san baka kallon shi ka ce to Allah ya kine ma albarka direba direba Allah ya sa motar nan ci kuli kulin da mu kuma kana ciki to mummunan addu'a fa da mutane ke wa shugabannin kusan bala'in da muke jawa kanmu ya faka kana dai cikin ƙasar su ne shugabannin ba za ka yi sanda su kuma suna rike da sitiya da shugabanci ya ya kamata a yi a ci gaba da musu addu'a ta Allah ya shirye su don al'umma ta samu su ko a ci gaba da fararen jinuwa bala'in ya kawo dama wani in kana cewa a yi addu'a ta alfini in kuna so ku gane haka ka kalli wani ɗa a unguwarku da mamar shi ta tsine mai Allah ya karɓi jinuwa ka kalli ta tsine jinuwa da ka gabe amfana kanta kuma shi ya zama bala'i gawa ga society ita kanta wutar nefan Najeriya ai na daga cikin dalilin kingiyar wata akwai tsinon da mutane ke in an dauke su ci tsinanan su dauke in an kawo su ce tsinannen sun kawo gashi nan saboda tsinewa da ake duk kudin da za a sa an saka to ku fahimci wani abu ba wai zabi bane in kaga dama kai in kaga dama wannan duk wanda aka ce shugaba ne yana da wannan hakkin a kan al'umma ai masa addu'a ta girki ku je Saudiya da kullun in kaje kake birge ka kaza dalla yaushe aka taba tafko maka limami a munbarin juma'a a masallacin harami na maka ko madina ka yana ji wai shugaban nan dalla ka taba ji to tunda kullun addu'a suke wa shugabannin ta kirki ba wai ba ta kurakure bane suna yi ba wai ba su da laifi bane suna yi a matsayin su ga mutane to wannan shine to karkashin wannan ne ya zama wajibi duk wanda aka dora masa wata amana ta shugabanci madama yana rike da wannan sukiyarin na shugabanci yadda kaga dare ba zai addu'a Allah ya sa a sauka lafiya to mu ma haka za mu yi addu'a Allah ya sa a sauka lafiya ko yawa to haka nan shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ta DSS toshin kenan shi ma yana iya kokarin sa kan lamarin tsaron kasar nan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shige masa gaba gwamnatin jihar Plateau da aka dora mata nauyin al'umma musulmi da wanda ba musulmi ba muna roƙon Allah su ma Allah ya riko da hannunsu Allah ya ba su ikon sauke nauyin da aka dora musu sannan muna roƙon Allah wato shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ta wannan jiha ta Plateau shi ma muna masa addu'a da fatan alkhairi nauyin da aka dora masa na shugabanci Allah ya bashi ikon tsara wannan nauyin da shugabanci akwai shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ta jihar Kaduna da Hakim Abiola wanda wannan bawan Allah yana iya kokarin sa da dukkan gudunmawar da zai bayar a harkar tsaro a matakin jiha da kasa muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ya riko da hannunsa akwai kwamishinan ƴan sanda na wannan jiha shi ma haka sannan akwai kwamishinan ƴan sanda na jihar Kaduna wato CP Muhammad Umar shi ma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya riko da hannunsa ya dora shi akan daidai da dukkan sauran bangarorin jami'an tsaro da aka dora musu amanan al'umma su tsare rayukansu da dukiyoyinsu inda suke da naqasu Allah ka cike naqasu nan wayannan matsaloli na tsaro da muke ciki a yanzu kamar yadda daktar ya magana ta kowa ya san kasan nan ana fuskantar matsala to kuma muna cikin watan da ake da tabbas cewa idan amma Allah kuka din yakan saurara to mu tashi dama duk abin da zamu yi riko da shi sababi ne wanda ke yi shine Allah to mu tashi mu yi addu'o'i da gaske wayannan matsalolin Allah ya yi mana maganinsu mun tabbatar wallahi in kowa bai iya wa Allah na iya muna da wannan tabbacin sannan sai kuma mai girma gwamnan jihar Kaduna Sanata Malam Basani jihar da na fito shi ma haka muna masa fatan alkhairi sannan sai mai gayya mai aiki shi ne wanda ya gina wannan masallaci dindingun sadaka shi shi kan idan muka ce za mu magana a kansa maganar sati fadi wannan gaskiyar gaske saboda ga wanda ya san salata ya zunci shi ya mu'amala da shi galibin abubuwan da yake na aikin alkhairi baka cika sani ba sai in dalili ya kafa ka sani kuma wallahi zai yi wahala ya yi aiki ku zauna yana ta tana tare da shi yana baka labarin cewa ya yi kaza ya yi kaza sai dai wa'inda aka yi ma abu in wani dalili ya haɗa ka da su 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 baka labarin an yi amma ba shi ya baka labarin ta yi ba yanzu ai na san gwani dan London ya halarci wannan masallaci ya ba ku labarin yadda suka yi da shi a Saudiya lokacin da suka haɗu ya ba shi labarin ya sai gurin nan an yi shi yana so zai shi ya yi gina kaza ya gina hall a nan gurin saboda dan kuwar ba hall an yi ce mai nawa za ka siyo mun ya ce kaza suka yi wannan magana ya ce a lokacin bai faɗa mai cewa yana yin wannan aikin kuma ƴan uwa in ba su mantawa irin wannan masallacin da aka bude ba da dadewa ba an bude wannan an bude wani alabar a kwanan nan to kamar yadda annabi ya faɗa wa sayyidina Abubakar ya ce kowane mutum da ya yi mana alkhairi sai da muka biya shi muka saka masa sai ya ce sai sayyidina Abubakar saraka na muka fata billahi mun bar sakamakon sai dai idan an je wajen Allah subhanahu wataala ne to distinguish sanata shi hukuma mun bar sakamakon sai idan an je wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya biya shi kar a manta wannan masallaci da makaranta da suke haɗe da gida wakati ne ya yi jayanta wanda haihuwa ta yi rana kullum muna faɗa mana cewa amfanin ɗabi iyaye mafi muhimmanci a rayuwa ku ne in ka same su na farko ɗan na kirki ne lokacin da ƙarfin iyaye ya yi ƙasa shi yana kawowa za ka ga yana tunanin ya zai taimaka wa iyayen dukkan ɗan na kirki a lokacin da iyaye suka fara rauni shi yana kawo ƙarfin na kawowa za ka ga tunanin ya shige shi yana ganin bai kamata iyaye na su wahala da ni ba lokacin da suke da ƙarfi ba su da ƙarfi yanzu da ba su da ƙarfi yana da ƙarfi a cikin kuma suna wahala da sannan abu na biyu za ku ga cewa in sun taɓa wani abu mai kyau yana da rai ko iyayen ba su da rai to yana yin ƙoƙari abinda iyayen suka taɓa kar ya bari wannan abin ya lalace sannan abu na uku idan iyayen sun bar duniya sun koma zuwa ga Allah shine yin wani aiki na alkhairi irin wannan da ni ya ce wannan sakamakon Allah ya dinga kai lada zuwa gare su yanzu wanda zai gina irin wannan gurin saboda iyayen shi ya ce duk aikin alkhairin da aka yi ya sadaukar Allah subhanahu wataala ya kai sakamakon zuwa ga iyaye ta san haihuwa ku ta yarara saboda haka kowa ya roƙi Allah Allah ya bashi irin wannan haihuwar dama Allah ya ce wa allaisa lil insani illa wa anna sa'yahu da aka dan adam bai da abin da yayi na aiki sai abin da yayi shi yasa malamai suke da in ka tafi ka ba da na kirki to dan ka na kirki yana cikin aikin da kai da aka dan abin da yayi shi Allah ya kai sakamakon zuwa gare ka Allah ya yi da aka wannan aiki da yayi da ni ya ce wa Allah ya kai sakamakon zuwa ga iyaye shi Allah ya kai Allah kuma ya ji kansu Allah kai musu rahama Allah ka sa su huta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi ma ya bashi iyayen da ƴaƴan da za su masa abu na gata bayan rayuwarsa sama da abin da ya yi iyayensa sannan magana ta kusa da ƙarshe wa wannan abin da ya shafi a ƴan uwanmu wanda muke makotaka da sunan ƴan dariku labari ya ishe ne ta hanyar ingantacciya kun san da lokacin da aka zo aka gina masallacin nan ganin cewa kamar sun yi kusa da kusa wanda suke tsammanin za a samu matsaloli ko dan muna kallon maganganun wasu a social media alhamdulillahi an samu fahimtar juna haka ake so tsakanin nan bangaren da can bangaren ko kuwa yawa abinda suka ci gaba da fahimta su karanta mu ma makarantar da abinda muka fahimta a girmama juna a mutunta juna musamman a irin wannan gari na Jos ina fata an fahimta ba matsala ba ce sai an yi rigima sai an yi tashin hankali a ina da dama in faɗa abin da na fahimta da addini amma ba sai na ci mutuncin ka da zagi ka ba magana ku du'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana to muna miƙa sako na godiya zuwa gare su shi sako ga hatta lokacin karatu sai ya saba mu za mu yi da yamma su kuma su yi dawa da daddare to muna musu godiya wannan kyakkyawan fahimta da aka samu na makotaka akan wannan Allah ya saka musu da ainihin wato alkhairi haka nan kwamitin wannan masallaci tun daga shi dakta Umar Musa Salim da ma'aikata wannan masallaci da injiniya da ya tsayuwa irin na mai daka wajen tun da yadda aka fara aikin masallacin nan da yadda aka shiga aka kula har masallaci ya tabbata wala muna musu godiya mara adadi Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi
amin
kungiyar izala izala shi din da izala bi ko to duka da shugabannin can shi Abdullahi Falal ko kuwa da kuma shi nan babban shehin namu Sheikh Malam Sani Hayajin gi to duka bangarorin guda biyu muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka mu kowa da alkhairi
amin
dan uwa wannan shine babban limamin wannan masallaci Sheikh Malam Atawur Rahman yana cikin ƴan uwa da Allah madaukakin sarki ya sa muke da kyakkyawar alaka da shi alaka ta ta'awunu alal birri wat taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwa kun san yana daga cikin hanyar gane mutum ya fahimce ka ka fahimce shi a ce tafiyoyi na haɗa ku da shi mun yi aikin umara tare da malam Azzaku mun yi aikin hajji tare da shi ɗaki ɗaya su ko irin wannan sabanin da Bahaushe ke cewa zo mu zauna zo mu saba to ni ba ma samun irin wannan sabanin da shi saboda haka malam ya yi tafiya ya tafi Abuja don ya gabatar da tafsiri kamar yadda dakta ya faɗa watakila ya same mu ya zo kuma na san insha Allah zai same mu a in ya kulle ta to yadda malam ya je lafiya Allah ya kawo da shi lafiya Allah ya jikan mahaifinsa lallai mahaifinsa shi ma ya fara ma al'umma a rafi Allah madaukakin sarki ya dawo mana da shi lafiya sai yan uwa waɗanda suka halittu wannan majalisi kuma muna muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi al-imamu ibn al-qayyim yana cewa Allah ka ji dan mutumin da ya ba da aran lokacin sa ya saurare ka dan ka tasa alheri a zuciyarsa to da ka kuma da kuke mahalatta da waɗanda sakon mu zai kai musu muna roƙon Allah Allah ka sa mu musharaka cikin ladan Allah ka sa ba matsiyacin lahira a cikin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi waɗannan su ne kalmomin da zan iya tunanowa zan iya faɗa abinda ban iya faɗa ba yanzu tun daga malam Usman Shanoro ga malam Ali Muhammad a bayana watakila ba za su rasa wasu kalmomi da za su faɗa ba kuma insha Allah gobe ne za mu fara tafsiri da ma'anan tafsiri sai dai yanayin tafsirin namu sai mutane sun yi haƙuri ba tafsiri ba ne irin yadda aka saba a ja amiri a ta gudu an gane a yi wasu ya yi haƙuri وبهذا الأجر كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك بياني ما بيان كفو فنقول على إن ذا أشك كراتون غبي باسامو با إن شاء الله بعد تشي كلا أكو يتشو شيء ذا أشك كراتون تكني وبس بعد تكك اللو كتشوا كما زوا بمشي كجارة والنعم ديكي توكي أبو to da ka dukka kana don abu da zaka ci to to shikenan eh ka ja ayoyi sai ka addu'a
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يمكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا